Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 21 da 16. Masu rarrun ma jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so akan voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanku da yaura na Juma'a tar ga watan Satumba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Nazira Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Mexico ya faɗa a yau Juma'a cewa girgizar ƙasar da ta rugurguza gidaje a kudancin jihar Chiapas a daren jiya Alhamis ta yi sanadiyar mutuwar mutane 5 kuma ita ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta afku a ƙasar cikin shekaru 100. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce guguwar Irma na motsawa ta cikin kudu maso gabashin Bahamas da ƙarfi mai haɗari da tsoratarwa a mataki na 4. Haka kuma Burtaniya ta ba da sanarwar ƙarin taimako ga sojojin Lebanon a jiya Alhamis ta hanyar ba da taimakon makarai da za a yi amfani da su iyakar Lebanon da Syria.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Yayin da ake ta cece ku ce game da kalaman ministan mata ta Najeriya kan furta goyen bayan ta ga Atiku Abubakar, kuma mai ministan ta ce
ai siyasa ra'ayi ne, sannan kowa yana da dalilin da yake bin uban dakin shi ko kuma wanda yake bi a siyasa. Saboda haka siyasa ra'ayi ne, mutane su bambanta.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin abin da ministan ta faɗa a Murya Amurka. Yan sandan jihar Bauchi sun kama wata mata aure matashiya da laifin kashe jaririn kishiyarta da guba dan sati biyu da haihuwa.
Wallahi gudi na bai cika ba.
Shine mu.
Sai da nayi wannan abin nan su ne nin nin sa ne nayi wannan aiki wallahi.
Ai na cika sai abu.
Sai ma ina da shi a daki na dan saura ne fa kan kan.
Haka kuma za ku ji ambaliyar ruwa ta afka birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogin Najeriya. Muna dauke da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai kawo mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Mexico ya faɗa a yau Juma'a cewa girgizar ƙasar da ta rugurguza gidaje a kudancin jihar Chiapas a daren jiya Alhamis ta yi sanadiyar mutuwar mutane 5 kuma ita ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta afku a ƙasar cikin shekaru 100. Ya ƙara da cewa ta fi girgizar ƙasar da ta kashe mutane kimanin 1,000 ƙarfi a shekarar 1985. Enrique Pina Nieto ya ce girgizar ƙasar ƙarfinta ya kai ma'aunin 8.2, ya wuce 8.1 da hukumar binciken ƙasa ta Amurka ta auna. Girgizar ƙasar ta tayar da ambaliyar ruwa ta tsunami da tsayinta ya kai mita 1.0. Kamar yadda cibiyar gargaɗi kan ambaliyar ruwa ta tsunami a yankin Pacific ta ce, ya zuwa yanzu babu wani labari na ɓarnar da tsunamin ta haddasa. Wani mutum mai suna Rodrigo Severinas wanda yake zaune a kusa da San Cristobal de las Casas a Chiapas ya fadawa kafar dillancin labarai ta AP cewar gidaje sun kalamu tsewa kamar cingam. Gwamnan Chiapas Manuel Velasco ya fada a wata tattaunawa da aka yi da shi a talabijin cewar girgizar kasar ta shafa gidaje da makarantu da asibitoci waɗanda duk sun lalace. An ji motsin girgizar kasar a nesa har zuwa birnin Mexico City da birnin Guatemala. Mazaunan babban birnin Mexico sun fita daga gidajensu a burkice kan tituna cikin kayan bacci da tsoron gidaje za su faɗo musu a ka. A nan kuma cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce guguwar Irma na motsawa ta cikin kudu maso gabashin Bahamas da ƙarfi mai haɗari da tsoratarwa a mataki na 4. Ya zuwa yanzu dai ƙarfin guguwar ya ragu zuwa mataki na 4 daga na 5 a safiyar yau Juma'a. Masu hasashen yanayi sun ce za a fuskanci kai komo mai tsananin ƙarfi a cikin kwanaki 2 zuwa 3 masu zuwa. Amma ana zaton Irma za ta kasance da ƙarfinta a mataki na 4 na muguwar guguwa a cikin kwanaki masu zuwa. Irma na tafiya ne da iska mai ƙarfin gudun kilomita 250 a cikin awa ɗaya. Cibiyar kula da guguwar ta ce ana tsammanin yanayin guguwar a arewa maso yammacin Bahamas a daren yau Juma'a da Asabar da kuma wani bangare na kudancin Florida da kuma yankin Florida Keys a daren Asabar ko kuma safiyar Lahadi. A jiya Alhamis an umarci mutane fiye da rabin miliyan su bar kudancin Florida yayin da Irma ke ƙara motsawa. gwamnan jihar Florida Scott ya ce guguwar Irma ta fi jihar Florida fadi kuma za ta iya haifar da mummunan illa wacce za ta iya barazana ga rayuwa a kowane bangare na jihar. Gwamnan ya fada wa mazauna Florida cewar ko a wani bangare kake na Florida to ka shirya barin wurin. Wannan muguwar guguwar ta Irma dai tuni ta shiga cikin littattafan tarihin. Masana sun kira ta da guguwar Atlantic mafi karfi da aka taba aunawa a tarihi. Labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Burtaniya ta ba da sanarwar ƙarin taimako ga sojojin Lebanon a jiya Alhamis ta hanyar ba da taimakon makarai da za a yi amfani da su a iyakar Lebanon da Syria. Ana ganin wannan yunkuri a matsayin yabawa sojojin Lebanon daga London gami da ƙarin ƙarfin gwiwa da jajircewar komandojinta masu ƙarfi da suka mamaye dakaru da ke yaƙi a bakin daga da Syria. Wannan shiri zai birkita ƙawancen Iran da ta kira gadar ƙasa a cikin Iraki zuwa Syria da kuma taimakawa abokananta a Lebanon wato Hezbollah. Ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya faɗa a jiya Alhamis cewa burinmu shine Lebanon ta samu cikakken iko akan iyakarta da Syria. Tuni Burtaniya ta amince da taimakawa na tsawon shekaru wajen gyaran wajen hange da kuma guda 30 akan iyaka da kuma mazaunin sojoji a bakin iyaka kimanin 20. Wannan ya zo ne ƴan kwanaki bayan sojojin Lebanon da ake wa lakabi da LAF a takaice da Hezbollah masu zazzafar aƙidar Shi'a na ƙasar suka yi nasarar share mayakan ISIS daga surkukin duwatsun da ke tsakanin iyakar Syria da kuma Lebanon din. Shugaba Donald Trump yayi gargadin zai zama ranar bacin rai ga Koriya ta Arewa idan har Amurka ta dauki matakin soja akan ta. Shugaban yayi wannan batu ne lokacin da yake tare da sarkin Kuwait, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah. Inda ake amsa tambayoyin manema labarai ya kara da cewa muna fatan ba za ta kai mu ga amfani da sojojinmu ba akan Koriya ta Arewa. Trump ya ki amsa tambayar ko za a iya amincewa da Koriya ta Arewa ta ci gaba da aje makamanta na nukiliya amma a ci gaba da kashe musu gwiwar har sau biyu. Trump ya tsaya a tsayin daka kan cewar shekaru 25 gwamnatin Amurka ta gane cewar kwana daya bayan cimma kowace irin yarjejeniya da Koriya ta Arewa, Koriya ta Arewa tana ci gaba da shirinta na makamin nukiliya. Bayan maganganun na shugaban, wani babban jami'i a gwamnatin ta Trump ya bayyana cewar ba za a iya lallamar Koriya ta Arewa ba. Mai alfarma Papa Roma Francis ya yi kira ga al'ummar Colombia da su yi watsi da ramuwar gayya a yayin da suke ci gaba da kokarin kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru fiye da 50 ana yi a ƙasar. Yayin da Papa Roma Francis ke gudanar da taron addu'a da mutane masu dimbin yawa a wani fili a Bogota, yayi kira ga shugabannin Colombia da su kafa dokar da za ta kawo ƙarshen nuna bambanci wadda take haifar da tashe-tashen hankula. ‘Yan Colombia sun rarrabu matuƙa yayin da suke shirin karɓar dubban tsoffin mayakan ƙungiyar sunkuru ta FARC a cikin al'umma game da gyara rabe-raben da ke tsakaninsu bayan yakin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 220,000 cikin fiye da shekaru 50.
Nazir Ahmed Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Madalla game da cece-kucen da ake yi kan kalaman ministar mata ta Najeriya Sanata Aisha Jummai Alhassan ta furta na goyen bayan ta ga tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar. Wakilin Murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya hado mana da wannan rahoto.
To sai dai ku yanda wasu make su kan kalaman Aisha Jummai Alhassan, wasu masana siyasa na ku gani ministan ta yi daidai tunda dai bata butulce ubanginanta na siyasa ba. Muhammadu Ilyas Gamawa wannan jam'iyyar APC ne da ya san babako da mafarfarin siyasar kasar, yace bai ma kamata shugaban kasa da ya kula da irin wannan cece-kucen ba.
Maganan ta ta faɗa gaskiya ne ta faɗa ita a ranta. Akwai waɗanda suna nan sun ɓoye tasu wukar ba su zare ba, kuma kira muke ga shugaban kasa ya mayar da hankali da su, kuma ya san su ya fi mu sanin su. Ita Jummai dan ta yi haka ba abu mamaki ba ne, amma da farko tukuna zan ba ma ƴan Taraba haƙuri game da maganan Jummai. Daman siyasa haka ta gada, a gidanka ba za ka ga matar ka ra'ayinta daban, kai ra'ayinka daban, ɗanka ra'ayinsa daban. Wannan ba laifi ba ne.
Kuma ana tafiya tare.
Ko ba gaskiya ba? abinda ta faɗa haka yake ita Atiku za ta yi
ba mamaki mai da Buhari ma bai ma damu da abinda
kware da gaske wannan ya nuna hali na dattaku haka ake so ai siyasa ce zaka tafi da wanda yake son ka zaka tafi da wanda baya son ka saboda wani wanda baya son naka akwai waɗanda suke son ka karkashin sa zai taimake su
ba ma tinye bane ma ake tayarwa rana tsakanin ministan da wasu ƴan siyasar jiha ta tattara ba wanda ko tace su ne ma ke yada wannan yami didin
dan adawa ne na siyasa da suke ganin in sun yada suka yayata maganan suka yi magangamin da suke a social media cewa baba zai kore ni
to amma din sun ga sanata wasu su mamaki ganin kan cewa yanzu haka kaunan yayan jam'iyyar ki ta APC a Taraba ya rabu domin akwai masu ganin akwai ɗan bangaren ki akwai kuma ɗan bangaren a sabuwar APC
a Burtsa zai rabu kaunan mu 2015 2014 2015 da ake da yayan mata masu takarar shugaban kasa da yawa ya rabu kan APC ne ai siyasa ra'ayi ne sannan kowa yana da dalilin da yake bin uban ɗakin shi ko kuma wanda yake bi a siyasa saboda haka siyasa ra'ayi ne mutane su bambanta abinda ake kira political loyalty da kuma administrative loyalty loyalty na wannan gwamnatin na baba Buhari a matsayin shi na shugaban kasar Najeriya 100% ne ba loyalty ne na siyasa ba wa'anda suke MPDP ma yanzu suna minista a cikin ministoci akwai MPDP su din nan ma loyalty su baba Buhari a matsayin shugaban kasa 100% ne loyalty su kuma to jam'iyyar su PDP I'm sure 100% ne kamar yadda loyalty na ta jam'iyya na APC yake 100% wanda suke ihu na wanda ne ba su san bambancin ba su san abin nan ba aiki na minista ina yin shi yadda ya kamata loyalty to wannan gwamnatin gwamnatin baba Buhari gwamnatin APC ina yin shi 100% sannan shi baba Buhari yanzu inda zai ga ni Aisha nake ban san Atiku ba ruwa na da shi dan minista wallahi shi ma zai fice ni dan zai ce wannan mace amana ce
kuma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke ya tabbatar da koshin shugaba Buhari zai garan bawul ga majalisar ministocin sa ko kuma Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to madalla a gai da Ibrahim Abdulaziz rundunar ƴan sandan jihar Bauchi ta da muke wata mata aure mai suna Hindata Abdullahi Ori bisa laifin kisan wani jariri dan makonni 2 da haihuwa dan kishiyarta ta hanyar bashi maganin kashe kwari ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani
kakakin hukumar ƴan sandan jihar Bauchi DSP Kamal Datti Abubakar ya yi ƙarin bayani wa manema labarai kan batun
a ranar 19 ga watan Agusta na wannan shekara da muke jami'an kudin sanda da ke mai da ma'aji suka samu rahoto cewa a gidan wani sarki na Abdullahi Buhari dan ƙauyen Muro Banga karkashin hukuma ta Zuri a cikin alƙali da Dr. Gomez wannan Abdullahi Buhari ya ce shi aikin hajji ya ba mata kuma da akwai Fatima Abdullahi wanda suke wani gida da kuma Hindatu Abdullahi Amariya sai shiga ɗakin fita uwar gida ce ba kada kiyaranta jaririn ta ne shi ta ce ta Muhammad Abdullahi kuma ta ce ta ba shi jajiya a ɗakin ta sakamakon haka ya rage da hajjin sa da su ba a ƙarshe dai aka kai shi ɗakin shan magani da ke wannan ƙauye kuma ya ce ga garin kuɗi shi ka rasu da suka ji fara kai shi ta wannan mata an kama ta yanzu haka tana hannu kuma ta amsa da kanta ba tare da tunatawa
a zantawa da manema labarai malama Hindatu Abdullahi Ori ta amsa laifinta inda ta ce auren dole aka yi mata babu zancen kishi a kan batun wanda kuma hakan tsautsayi ya sa ta aikata wannan mummunan aiki inda take roƙon Allah ya yafe mata
na gida amma kuma ina da nan iyaye shi ya kawai shi baya saurare shi inda da na faɗa wa baban mu sai ya kore ni dan kuma yi ya kuma yi ya kore ni ya ce mani kar ya ce ba haka bane
to kin ya kace dan ya kurabu da mijin
ko da mu rubu da mijin da abin ya faru a cikin mu ce da shi bai da mice wai da madre shi ke da ya cike da kuma yanzu bari ya dawo
ban takardana ita bayyana ban takardana amma ke muna jarba shi wannan abu
yana da shi a daki na dan sauran ne fakan kan shi wallahi ina zuna bas wallahi tun da bi hasbe ba shi ba shi wallahi da ya shi ba
to dan ba to ya shiga shiga daki baki ba shi a gaban maman shi ba
wallahi wallahi ina da harare tun ba ga shi sai to ne su zuciye san gaban menene zai haka wallahi sai da zai
ina miji na ki
ya da bi saudiya
Luha Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Yoni wayoni 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 wayoni.
To Allah ya kyauta a gai da Abdul Wahab. Yanzu kuma sai jihar Kogi inda ambaliyar ruwa ta afka birnin Lakwaja ta kuma raba dimbin jama'a da gidajen su. Wakilin murya Amurka Mustafa Nasir Batsari ya zanta da wasu mazauna wannan yankin da lamarin ya shafa.
Sunana Dr. Umar ina zaune a garin Lakwaja to a halin da ake ciki a yanzu hatta ruwa yana nan ya kai kamar kirji yana tafiya kuma da karfi kuma duk irin abin da ya tarar yakan tafi da shi ko da gini ne ba ginin da daban to abin da dai yayi haddasa wannan ambaliyar ruwa dama ba ambaliya ce wanda ba a san ta ba hanyar ruwa shekara ba shekara da za ta zo a ce wannan ruwa zai zo ba
eh to amma an ce kamar na banan ya fi tsanani dan mutanen unguwar na tserewa yanzu haka
kware da gaske dan banan yayi tsanani kware da gaske
eh suna na bana balana shi goya shi na kwaja eh ya yanzu alhamdulillah ruwan da ya dan je kasa amma jiya ruwan ya zo sosai har motoci sun sa sun kai gurin awa uku ba su iya wucewa ba. Ko motuna da suke zuwa da kamar arewa zuwa kudancin Nijar duk shiga sun sun tsaya kurum. Kuma to abin da ya faru jiya ya yi muni da yake ba taɓa faruwa ba haka.
Ok, to ba a rasa rayuka?
A ba a rasa rayuka ba wani rasu.
Na to kamar gidaje nawa ne abin ya shafa?
Eh gidaje da yawa da yake ba yanzu nan dai a hukumar da suke duba da abin da na nema garin Kogi ke sun la dai kididdigan gidaje nawa ne su aka dai aka tabbatar nawa ne suka salwanta amma ba kamo rayuka ba.
Kawo yanzu dai jami'an bada agaji na can na kokarin baiwa jama'a mafaka ta wucin gadi kafin ruwan ya janye inda a ɗaya gefen gwamnatin jihar Kogin ta dukufa wajen wayar da kan jama'a akan hadarin da ke zaune a wannan wuri a daidai wannan lokaci. Honorable Sha'ban Ohinewi Sha'aibu mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Kogin akan harkokin kiwon lafiya ga abin da yake cewa
an ce akwai batun mutane sun yi gidaje kan hanya yana hana ruwan ya wuce kun yi lura da wannan
da town planning an samu perfect people yanzu da suna kula da wannan abubuwa
no amma yanzu wanda abin ya shafa yanzu kaman akwai wani abu da gwamnati ta tsara wanda na taimaka musu ko kuma ba su wani wuri haka a dan koma kafin ruwan ya wuce
sosai ba ai captain state yana da sai ba apart from the federal one.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sa.
To Allah ya kyauta a gaida Mustapha Nasir Batsari. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC, wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 11:18. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za mu yi dubi ne kan takaddama da ke ci gaba da zafafa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa kan gwajin makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan a karo na shida, lamarin da ya janyo kakkausar suka daga wasu shugabannin duniya. Sunana Mahmud Lalo, sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani kan wannan da ma wasu batutuwa. Da farkon makon ne, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wani taron gaggawa domin tattaunawa kan gwajin makami mafi girma na nukiliya da Koriya ta Arewa ta gwada. Jim kaɗan bayan da ta ayyana cewa ta kammala aikin mallakar makekin makamin ƙare dangi na bom ɗin hydrogen. Nikki Haley ita ce jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, ta kuma yi ƙarin bayani dangane da abin da ya gudana a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar.
The United Nations Security Council has spoken. with unusual.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya yayi abin bazata inda yayi magana da murya daya akan batun Koriya ta Arewa. Wannan abu ne mai kyau. Sai dai duk da cewa an dade ana wannan yunkuri har kusan tsawon shekaru 24 shirin makamin nukiliyar na Koriya ta Arewa sai ci gaba yake yi tare da zama abin barazana. Yanzu har suna iya harba makamai masu linzami da kan iya ketare Japan. Suna da makamai masu linzami da za iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata. Yanzu kuma suna ikirarin suna da bomb din hydrogen na kare dangi. Ina so na fada wa mambobin wannan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa tura fata kai bango.
To ce ne din daga cikin kasashen da Amurka take saran za su iya takawa Koriya ta Arewa burki akan wannan tsurar barazana da take nunawa. Duk da kuma cewa Amurka na zargin China da jan kafa wajen takawa Koriya ta Arewa burki. Amma kun da ya gabata China ta kakkaba wasu takunkumi akan kasar. Sannan a taron Majalisar Dinkin Duniya da aka yi na gaggawa bayan wannan guji da Koriya Arewa ta yi na baya-bayan nan. Jakadan China a Majalisar Liu Jie ya sha wannan alwashi.
The situation on the Korean peninsula.
Al'amura a yankin tekun Koriya na ƙara kasancewa akai-akai. Ya zama dole a kawo ƙarshen wannan takaddama cikin lumana saboda China ba za ta bari a tsunduma yankin na tekun Koriya cikin yaki ba.
China will never allow chaos and war on the peninsula.
To Amurka dai kamar yadda manyan jami'an take ci gaba da nanatawa za ta iya daukan kowane irin mataki da ya kamata ta dauka domin saita Koriya ta Arewa akan layi. Amma kamar yadda masu lura da al'amura ke nunawa kasashen da ke yankin ba sa so a dauki matakin soji akan Koriya ta Arewan. Na kuma tambayi masani a fannin hudu kasashen duniya Malam Hafiz Sa'id da ke zaune a kasar Iran. Shin me yasa kasashe irin su Japan da China suke so a bi hanyar lalima wajen shawo kan wannan takaddama? Lura da cewa barazana ta Koriya ta Arewa ta fi fuskantar su.
Su kansu Japan da Koriya ta Kudu a kwanakin baya watannin baya lokacin da tension yawa. Su da kansu ne suka nemi America ta sassauta kada a kai wani alkada a yaki ta domin idan yaki ya tashi to fa Koriya ta Kudu da Japan da America da ke Japan an jefa nukiliya wani ne fa an jefa ba fa ita Japan ne kuma ita Japan ta din an zafin sa da radadin sa a shekara 70 da suka wuce wanda tashin farko guda ɗaya kashe 1900 ne kuma ƙara da 150 na biyu sace kashe wajen 1800 a kasashe a garuruwa daban-daban so haka ta san zafin da ake nufi da jefa mutum nukiliya balantana na yanzu ya fi na da ƙarfi sosai kowa ya sani ba za a hada ba. So da haka su da kansu suka nemi tension din ya yi ƙasa. So idan an jefa kowa za a jefa ba America za a jefa ba ita ba kuwa ce. Haka ta in an yi mata wani abu mai zafi shi ne wannan jiragen ruwan nata a riga a baje shi. Kuma wannan bai zama komai tunda ba a kan soil ɗinta ba ne ba a kan ƙasar ta ba ne. Wannan yana daga cikin abin da suka nuna damuwa a kai su suna ganin ƙasashensu ne za su tuba America ba.
Da wani labari na daban, Amurka ta kawo ƙarshen shirin nan da ke baiwa matasan bakin haure 800 mafaka waɗanda ba su da takardun izinin zama. Shirin da kan hana mai da su ƙasashensu ya kuma ba su damar su yi aiki har da karatu a nan Amurka. Sabbin waɗanda suka nemi shiga wannan shiri da ake wa lakabi da daka a takaice ba za su ci gajiyar wannan shiri ba in ji jami'an ƙasar ta Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya amince da soke wannan shiri. Amma kuma yasa babban attorney general Jeff Sessions ya fito gaban manema labarai a ranar Talata ya sanar da matakin rushe tsarin mai cike da takaddama. Cesar Vargas lawyer ne da ke cin gajiyar wannan shiri na daka.
A matsayin na lawyer wanda ke cin gajiyar wannan shiri na daka zan iya rasa lasisi na aikin lawyer na izinin yin aiki zan kuma iya rasa lasisin tuki.
David Abraham, farfesa ne a makarantar koyar da aikin lauya a Miami, ya kuma ce akwai buƙatar a yi hattara.
There are 800,000 people, half of them in Texas and California.
Akwai aƙalla mutane 800,000 waɗanda rabinsu suna zaune ne a Texas da California, waɗanda suna matuƙar taimakawa al'umma, suna ci gaba da karatunsu, suna aiki a rundunar sojin Amurka, suna rayuwa mai inganci saboda waɗannan abubuwa da na lissafa. Ina ce su ne ake so mutum ya samu saboda ya zama mutum na gari.
Gabani ya soke wannan shiri, shugaba Trump ya yi alƙawarin cewa za su nuna sassauci.
We're going to show great heart. DACA is a very, very difficult subject for me.
Za mu nuna tausayi, shirin DACA batu ne mai cike da sarƙaƙiya.
Yanzu dai Majalisar Dokokin Amurka na da watanni 6 ta ɗauki mataki. Idan har tana so masu cin gajiyar shirin na DACA su ci gaba da kasancewa a nan Amurka. Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin ofishin waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka tallafa aka hada wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
Ma da la'agai da Mahmud, yanzu kuma ga kan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito daga Bubu Mai Gora Gashuwa, wanda yake daukan matakan gaggawa akan masu shirin musulman kasar Burma ko Myanmar ɗan kabilun Mahenga shine kadai hanyar da yafi dacewa. Ya zama dole kasashen duniya su sa baki akan kisan gilla da aka yi wa musulman kasar. Sai kuma sako daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta kasarishin jihar Kebbi, Aliyu Usman taga lafiyar birnin Kebbi ya ce, ina kira ga mai girma shugaba ƙasa Janna Muhammadu Buhari da ya amsa kiraye-kirayen da ake ci gaba da yi masa cewa ya hanzarta yi wa majalisar ministocinsa garin Bawal, domin Hausawa sun ce ba abubuwan sarki sai dai mugun bafare. Sakonmu na gaba ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Bashar Kansila mai tukunya Dirin Daji da Abubakar Sadiq Bebel sun ce salamu alaikum biyoyi Hausa, dan Allah ku fada ma shugabanninmu na jihar Naija cewa ya kamata su gyara hanyar Rijau zuwa Kwantagora, matukar dai suna son su samu bakin yi wa Rijawa kamfe a shekarar 2019. Sai kuma sako daga Usman Shitu Mahuta da Yahanusu Kiri jihar Adamawa suka ce, hakika shawara hukuncin ɗaurin rai da rai da ƙungiyoyin mata a Najeriya suka bayar ga duk waɗanda aka samu da laifi wa mata fyaɗe ya yi daidai, dubi da yadda matsalar fyaɗe ke neman zama ruwan dare a kowane lungu da saƙo na Najeriya. Sakonmu kuma na ƙarshe a yau ya fito ne daga Comrade Hussaini Abba Damban ɗan kishin ƙasar jihar Bauchi da Muhammad Shehu Maramban Kunini da Shu'aibu Adam Bagawai da Ibrahim M. Abubakar Maiduguri da kuma Muhammad Musa Damban Sardaunan matasa suka ce, assalamu alaikum gidan rediyon VOA Hausa, dan Allah ku bamu dama mu yi tur da Allah wadde bisa kashe-kashen musulman ɗan ƙabilar Rohingya marasa rinjaye a ƙasar Myanmar da sojojin ƙasar ke yi ba gaira ba dalili, wanda hakan abun Allah wadde ne, kuma muna kira da gwamnatin kasar da cewa ya kamata ta tsayar da wannan aika-aika tun wancan hulla bai kai ga dare ba.
To madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin ga Nazir ya damar da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Meiko ya faɗa a yau cima a cewar girgizar ƙasar da ta ruguza gidaje a kudancin jihar Chiapas a daren jiya Alhamis ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyar, kuma ita ce girgiza ƙasa mafi ƙarfi da ta afku a ƙasar cikin shekaru 100. Ya ƙara da cewa ta fi girgizar ƙasar da ta kashe mutane kimanin 1,000 ƙarfi a shekarar 1985. Enrique Pina Nieto ya ce girgizar ƙasar ƙarfinta ya kai ma'aunin 8.2, ya wuce ma'aunin 8.1 da hukumar binciken ƙasa ta Amurka ta auna. Girgizar ƙasar ta tayar da ambaliyar ruwa ta tsunami da tsayinta ya kai mita 1.0, kamar yadda cibiyar gargaɗi akan ambaliyar ruwa ta tsunami a yankin Pacific ta ce. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce guguwar Irma na matsawa a ta cikin kudu maso gabashin Bahamas da ƙarfi mai haɗari kuma tsoratarwa a mataki na 4. Ya zuwa yanzu dai ƙarfin guguwar ya ragu zuwa mataki na 4 daga na 5 a safiyar yau Juma'a. Masu hasashen yanayi sun ce za a fuskanci kai komo mai tsananin ƙarfi a cikin kwanaki 2-3 masu zuwa. Amma ana zaton Irma za ta kasance da ƙarfinta a mataki na 4 na muguwar guguwa a cikin kwanaki masu zuwa.
To madalla, kafin mu sallama muna yi wa iyalan marigayi James Gitama fatan alheri domin auren ɗansu Ishama James da amaryarsa Mary Adamu, wanda za ɗaura gobe a sabar da ƙarfe 10 na safe a jami'ar LCCN Jamaica. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Haka kuma muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga abokiyar aikin mu Hajiya Jummai Ali bisa rasuwar yayarta Hajiya Laraba Ɗayyibata Ali yau da safe a Makka. Allah ya ji kanta ya kuma bada haƙurin jure rashi. Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima dai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Naziru da ya tayar hada shirin da ma Julie Lazgration wadda ta hada shirin ta ba da Umari da ma John engineer mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa huta lafiya.